نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بينك يا هو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari da karanta fata ga Allah madaukakin sarki magajin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kada ya cancanta abauta masa muna masa godiya ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu cikin littafin Allah alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan yau biyar da watan ramadan a hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1446 yayi daidai da 5 ga watan 3 2025 a girgin miladiya karatun da muke gabatar da shi a wannan masallacin mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz dake tsohuwar GRA bayan gidan gwamnatin jihar Bauchi a cikin garin Bauchi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu fadan daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai muna nan cikin tafsirin suratul Nahl sura nan ta 16 a cikin jerin surorin Al-Qur'ani za mu tashi tafsirin aya ta 103 fadan Allah madaukaki wa laqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين
الله ما يجمعنا دورك أي شيء ولقد نعلم حقيقه منا sane annahum yaquluna cewa su suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar iyaka wani mutum ne yake sanar da shi lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jami harshen wadanda suke karkata zuwa gare shi nan fa harshe ne marar fasaha wa hadha lisanun arabiyyun mubin wannan kuma harshe ne wanda yake balarabi kuma mai bayyanar fasaha Allah madaukakin sarki bayan ya gaya mana irin abin da tattare suke fada idan Allah madaukakin sarki ya canza wata aya da wata aya wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bima yunzil qalu inna ma anta mubtar sai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama in kira yake Allah madaukakin karyata su ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama dan aika ne na Allah ba makaryaci bane kuma wannan littafi alqur'ani malaika jibril ne yake sauka da shi daga wajen Allah subhanahu wataala ya isar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to bayan Allah ya karyata su akan abin da suke fada na cewa manzon Allah ya kirkira shi sai kuma Allah madaukaki ya yi da wannan maganar yake cewa ai mun san suna cewa ba wani mutum ne yake koya masa wato abin da ke nuna su kafiran da suka gare ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba su tsaya akan magana guda ɗaya ba saboda rashin gaskiya shi yasa sun kasa tsayawa akan magana guda ɗaya yau su ce kirkira yi gobe su ce abin ya fi karfin sai kirkira ko ya fi saki wannan abin da ke nuna cewa ba gauniya suke yi ba su san ma ina za su sa gaba ba kawai suna jayayya da ayar Allah subhanahu wataala shine Allah madaukaki yake cewa wancan karyata wanda suka yi ba shine karan farko ba kuma ba shine abu guda ɗaya da suke yi ba bayan haka ma ai suna cewa innama yu'allimuhu basharun wani mutum ne yake koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ilimi da yazo da shi na alqur'ani
malaman tafsiri sun na kalto maganganu da yawa akan wane ne wannan mutumin da kafirai suke cewa shi yake salat da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Al-Imam Al-Jawzi rahimahullah a cikin littafin sa mai albarka Zadul Masir ya kawo maganganu guda tara mabambanta daga malamai wanda suke nuna sababin wato wanda suke jinginawa cewa shi yake koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wani mutum su ce wani mutum ne a Makka wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da sanayya da shi, manzon Allah yana shiga wajensa, kuma mutumin banasari ana ce da shi Al'am. To shi ne suke cewa wai Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa wajensa ne dan ya koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ilimi da Annabi yake zuwa shi. Haka aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas a wata magana ta Ikrima almajirin maulan Abdullahi dan Abbas yana cewa wani yaro ne wato wani bawa ne na Banu Mughira ana ce da shi Ya'ij, wasu suka ce sunansa Yasar, mutum ne mai yawan karanta littattafai daban-daban. Dan haka tunda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa wajensa suna gamuwa da Annabi, sai suka ce ai wannan mutumin shi yake koya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ilimin da yake zuwa da shi. Ma'ana dai yanzu sun yadda ilimin da manzon Allah yake zuwa da shi ya fi ƙarfin a ce shi manzon Allah ne yake kirkira. To amma ba za su yadda kuma cewa daga Allah bane, sai suka sake kirkira wata ƙarya suka ce kuma wani ne mutum yake koya masa. Duk da yawan maganganun da malamai suka kawo na bambancin waye wannan mutumin da Allah madaukaki yace suna cewa shi yake koya wa Annabi alaihi salatu wassalam, amma wajen hikima ta Alkur'ani dan a nuna kowaye ma yake ku aka ce yana koyawa din ba shine magana ba, damuwar ba shine a ce wani wane ne ko wane ne ko wane ba, a'a duk wani bashar bai isa ya koya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan littafin ba. Shi yasa Allah madaukaki bai faɗi sunan kowa ba, sai ce kai wal qadna alamu annakum yaquluna innama yu'allimuhu basharun, ya kawo shi nakira wan nakiratu fi siyaqil ithbati tafsir al-itlaq, idan aka kawo nakira kuma a wato siyakin magana da tabbatarwa ake ba korewa ba ana itlaqi, ma'ana kowaye ba kowaye ko wancan ne ko wancan ne ko wancan ne, ma'ana kowani irin mutumi ne ba dai kowaye ba kuka ce cikin wanda kuka faɗa din. Allah ba zai ce mun san dun kuna cewa innama yu'allimuhu basharun, wani dan adam ne yake koyawa Annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan abin da yake zuwa dashi. To sai Allah maka kuke ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jami, harshen fa wadanda yulhidu wanda yulhiduna ilayhi kuke karkata zuwa gare shin nan a'jami, shi fa ba ajami. Idan aka ce a'jami wato mutum maganarsa wanda harshensa babu fasaha a ciki, ake cewa al-ajami. Idan an ce ajami mutum ga da aka danganta shi zuwa ga ajamanci wanda ba Balarabe ba, duka ana ce da shi ajam, amma al-ajami suka ce ana nufin mutumin da ba shi da fasaha, ba shi da fasaha sai a ce al-ajami. Kamar yadda yake cewa al-arabi ga mutumin da yake na kauye ne a ce al-arabi ga Balarabe, to haka ake cewa al-ajami ga mutumin da wato babu fasaha a cikin maganarsa, a ce kuma al-ajami wanda ake danganta shi zuwa ga ajamawa wato wanda ba Larabawa. To sai Allah madaukake ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jami, harshen fa wadanda suke karkata zuwa wajensa suke cewa shine yake koya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam dan a'jami, harshe ne na mai marar fasaha. Wa hadha lisanul arabi, wannan ko littafin harshe ne wanda yake Balarabe mai bayyanayyar fasaha. Ta ina mutumin da ba shi da fasaha zai koyar da magana mai fasaha? Ba zai yi ba. Kowa ya yarda cewa Al-Qur'ani littafi ne cike da fasaha, da yake cike da fasaha, da wanda ya yi imani da shi da wanda bai yi imani da shi ba, matuƙar ya san fasaha, to ya yarda cewa Al-Qur'ani littafi ne mai fasaha. To ta ina mutumin da ba shi da fasaha zai koyar da magana mai fasaha? Ai ba zai yi ba. Ta ga wannan yake nuna cewa abinda suke faɗa kawai ƙarya ce da bige-bige, yau su ce wannan, gobe su ce wannan, jibi su ce wannan, gata su ce wannan, sun kasa tsayawa wani ɗaya saboda me? Saboda su dai ba za su gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba amma kuma ba su da makama to irin waɗannan magangaru magangaru ne na mutumin da aka ce dikin da fada ruwa ko takobi ka bashi kamawa zai dan haka yau ya ce wannan gobe ya ce wannan jibi ya ce wannan la'alla ba wai faɗi wata magana da gobe in ya faɗi sai ya faɗi gara ma ta ji akan ta yau saboda magauniya yake bai san abin da zai faɗa ba lisanul ladhi yuhiduna ilayhi a'jami yulhiduna haka wato jumhurul qurra makaranta suke karantawa yulhiduna ya mun dan ai mata bamma ha kun dan ai masa kasra yulhiduna ɗan wannan guda biyu al-imam hamza da kisani suna karantawa lisanul ladhi yalhaduna ilayhi a'jami wa hadha lisanun arabiyyun mubin wasuna yana komawa zuwa ga al-maymuni amma abin nan yalhaduna kuma yana komawa zuwa ga lahada yalhad abin da ke nuna i'tiraf wato maganar harshen da kuke bijirowa akan cewa shi yake koyawa annabi sallallahu alaihi wasallam kuke i'tirafi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa koyar da shi ake yi shi fa harshen sa harshe ne marar fasaha wannan fa littafin alqur'ani littafi ne wanda yake cike da fasaha dan haka ba zai a danganta wannan littafi da ke cike da fasaha zuwa ga mutumin da shi ko ba shi da fasaha a cikin maganarsa ba na'am
innal ladhina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihimullahu wa lahum 'adhabun alim إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون
الله ما يجرم أن أكاي شيء إن الذين يؤمنون أليم سنة عذابا ودتك بيرد أليم إنما يفتري الكذب إياكا سنة تركيرا كميا alladheena la yu'minuna bi ayati llahi wa anna ba sa imani da ayoyin Allah wa ulaika humul kadhibun kuma irin wadannan Allah madaukake ce su ne wadanda suke magarinta anan Allah madaukake sarki yana nuna wato nau'in kafiran da suka zama masu karyata ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala masu kuma zakalkalwa wajen fito na fito da ayoyin Allah da nuna sai in karyata littafin Allah alqur'ani da nuna gazawar sabon da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna shi ma'ana ne waɗanda suka yi tsauri suka kai matuƙa wajen kafirci Allah ba zai kace irin waɗannan la ya'tihim Allah Allah ba ya shirye su domin ba kowane mutum ne wanda bai yi imani da ayar Allah kuma zai zama bai shiryu ba da kuma daga cikin mutane wani lokaci sun zauna ba su gari gaskata ayar Allah ba amma daga ba kuma sai Allah ba zai shirye su shi yasa malamai suka ce waɗannan ana nufin waɗanda kangare wasu ta kai iyaka yana mana cewa suna itirabi suna kalubalantar maganar Allah tabaraka wa ta'ala suna fito na fito da ayin Allah to irin su ne Allah madaukake yake cewa innal ladina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihim Allah waɗanda suka kai matuka wajen ƙaryata ayin Allah tabaraka wa ta'ala dinnan domin za mu ga cewa dama Allah madaukaki ya nuna cewa waɗannan mutanen da ake magana akan su yanzu sun kirkiri abubuwa da sun jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda zunturutun karyatawa wani lokacin su ce ƙarya yake kirkira wani lokacin su ce a'a wani mutum ne yake sadar da shi wani lokacin su ce duba dan dabo ne wani lokacin su ce masihirci ne wani lokacin su ce boka ne wani lokacin su ce mawaki ne wani lokacin ma su taɓa hankali da shi duk ba abin da din gina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to waɗanda suka kai irin wannan siffar ne Allah ba da kake yake cewa irin waɗannan jin sun la yahdihim Allah su Allah ba ya shirye da su shi da al-Imam Ibn Kathir rahimahullah wa tabaraka wa ta'ala yake cewa Allah ba da kake yana nuna cewa ba ya shirye da waɗanda suka kau da kai daga ayoyin daga ambaton Allah shine al-Qur'ani suka kau da kai daga abin da ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sam sam ba su yi nufin gaskata abinda manzon Allah ya nuna shi ba ba sa ma nufin su gane ka san akwai mutumin da shi bai yarda ba amma sauraron da yake yi yana neman hujja ne ya gamsu ya yi kauya akwai wanda kuma shi yana saurara ne ma dan ya nemi hanyar da zai yi wato wulalanci da iskilanci da ayar Allah tabaraka ta'ala. To irin waɗannan ne Allah madaukake yake cewa malam yake cewa fa hadal jinsu min annas la ya'dihim Allahu ila al-iman bi ayati. Irin waɗannan mutanen to Allah madaukake baya shirye da su zuwa ga imani da ayoyin Allah tabaraka ta'ala. Dan yake cewa lahum azabun alim, suna da azaba wanda take mai radadi. Allah ka tare mu da azabar ka. Sai yace inna ma yusarul kadhib alladhina la yu'minuna bi ayati Allah. Iyaka waɗanda suke kekiran kariya ba su ne waɗanda ba sa imani da ayoyin Allah. Ta yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda ya yi imani da Allah dukkan abin da Allah ya saukar wa dukkan manzanni da suka gabace shi, ya kuma yi imani da abin da aka saukar masa, ta ina za ku ce shi ya yi kariya? Ai, waɗanda suke kariya su ne waɗanda ba sa imani da Allah. Inna ma yaftaril kadhib alladhina la yu'minuna bi ayati Allah wa ulaika humul kadhibun. Kuma dama irin waɗancan su ne waɗanda suke makaryata. Allah madaukaki ya faɗi aikin da suka yi na ƙarya, sannan kuma ya subanta su da ƙarya. Wani zai iya cewa to a akwai maimaici, ya ce inna ma yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allah, waɗanda ba sa imani da ayoyin Allah su suke ƙarya. Sai ya ce kuma su ne makaryata. Shi ne wasu daga cikin malamai suka ce ai ƙarfafa magana ake yi, kamar mutum ne ya yi ƙarya kuma dama saboda ka san cewa al'adarsa ne ƙaryar, sai ka ce wani ƙarya bai faɗa kuma dama makaryaci. Kaga wato makaryaci ne ya yi ƙarya yanzu kuma dama sifarsa ce ƙarya. Akwai bambanci tsakanin mutumin da za a ce wani ya yi ƙarya amma ƙaryar ba sifarsa ba ce, da kuma wanda za a ce ya yi ƙarya dama al'adarsa ce. A ce wani gaskiya wannan maganar ba ƙarya ce, amma kuma wani bai saba da ƙarya ba. Kaga dai yanzu dai ya yi bai azumin yau ba ne kadai na ji shi ba ko? Ina ji Allah rabba kawai na gaggari da yake karanta yau. Allah ba mu da azumin da muke yi. Na azumin yau din nan ni ma na ji da jikina. Amma yanzu na fahimci ba ni kare ba ne. Allah ba da lada. Allah subhanahu wa ta'ala ce man kafara billahi, wanda ya kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala, min ba'di imanihi, bayan kuma ya yi imani, illa man ukriha, sai dai wanda aka tilasta shi, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, amma zuciyarsa tana nutse da imani, walakin man sharaha bil kufri sadran, sai dai wanda ya samu kwanciyar hankali akan kafircinsa, fa alaihi ghadabun min Allah, to irin waɗannan kan fushin Allah madaukakin sarki ya tabbata akan su, Allah ka tare mu. Wa lahum azabun azim, suna da azaba wadda take mai girman gaske. Ka karanta har gaba? Na'am, to karanta.
ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.
الله مدعوك كسرك ذلك وانشن أبن بأنكم مستحب الحياة الدنيا سبو دسو sun so rayuwar duniya alal akhirati akan lahira, wa anna Allah, kuma lalle Allah, la yahdi alqawmal kafirin, baya shiryata duniyar da mutanen da suke kafirai. Ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim, wadantan sune wadanda Allah madaukaki ya toyi toshiya ala qulubihim akan zukatansu, wa sam'ihim da jinsu absarihim da ganinsu, wa ulaika humul ghafilun, kuma wadantan sune gafalallu. La jarama, tabbas annahum fil akhirati lalle su alahira humul khasiruna, wato a cikin lahira humul khasiruna su ne waɗanda suke hasara. Allah ka rufa mu da hasarar duniya da aka matsa shi, aka ce za a halakar da shi, aka tilasta shi. Sai dai tilastin nan ya kamata mu fahimta. Malamai suka ce abin da ake cewa tilastin nan ba shi ne abin da ka tabbatar ko kaga ana maka wata azaba wadda za ta iya salwar da rayuwarka ko ta salwantar da wata gabarka. Suka ce to irin wannan a wannan yanayi idan ka faɗa abin da ka faɗa na kafirci to ba zai fitar da kai komai ba. Amma ba kowace irin barazana ne za a maka shi ke nan kawai suka ce to shi ke nan gabar musulunci ba, da kawai ka ga 'yar barazana ce. Shi yasa malamai suka ce ka samu yaƙini tukuna tabbas ko kuma zato mafi rinjaye cewa lallai za a halaka ka. to akan irin a wurin wanda lokaci ya halatta ka fadi kalma ko da ta kafirci ne a don ka tsira daga idan kai haka baka fita daga cikin addinin musulunci ba kamar yadda magabata sun nakalto irin waɗannan abubuwa sun faru bayan Ammar dan Yasir radiyallahu ta'ala anhu irin waɗannan abubuwan sun faru da yawa a lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Habib ibn Zaid al-Ansari ana cewa lokacin da Musailamah al-Kazzab yace da shi atashhadu anna Muhammadar Rasulullah atashhadu anna Muhammadar Rasulullah kai da annabi Muhammad manzon Allah ne yace na'am yace atashhadu anni Rasulullah inji Musailamah kenan kai yadda ni ma manzon Allah ne sai ce a'a ni ba ji abin da kake faɗa ba ban ma ji abin da kake ba an gane ko falan yadan yatba'u irban irban wa huwa thabitun ala zalika bai gushe ba har sai da ya sassara shi ya kashe shi gunduwa gunduwa da shi amma shi bai yadda ya ce Musailamah manzon Allah ba to sai malamai suke cewa irin waɗannan an sabu irin waɗannan ruwayoyi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar kissar Abdullah ibn Uzafah as-Sahli sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dai daga cikin gwararren sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an ce shi ma wata rana a mutanen Rum sun taba kama shi a matsayin fursunan yaki suka kama shi a matsayin fursunan yaki suka tafi da shi zuwa ga sarkinsu suka ce abin da muke so da kai shine ka koma addinin kristanci har ma shi shugaban yake cewa in ka koma addinin kristanci to zan ba ka wani bangare na mulki na kai baka rika yi kuma zan aura maka yaka ka zama surukin sarki sai Hudhaifa yake ce masa Abdullahi ibn Hudhaifa sai yake ce masa law a'taita li jami'a ma tablighu wa jami'a ma tablighu al-arab ala an arji'a an din Muhammad sallallahu alaihi wasallam farbata ayyi mafal yace wallahi inda zaka bani dukkan abin da ka mallaka da dukkan abin da larabawa ma suka mallaka gaba daya ba kai kadai ba akan bar addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sa'a daya da kiftawa daya yace wallahi ba zan aikata ba fa qala idan abtunuk yace to duk da haka ne ba zan kashe ka qala anta wa baka yace to ga kabili ga mai doki kabili ga mai doki ya ne ta kashe shi inda aka yi barbu sunan shi fa amara bisulbin sai yayi umarni akan cewa a tsire shi wa amara rumatu farabahu qariban min yadayhi wa rijlihi sai ya sa masu jiba suna jiba kusa da jihannayensa da kafafunsa dan ba so ya kashe shi ya muso ya koma addininsa barazana yake masa dan ya bar addini ya koma kristanci dan haka jibar zai cikar a jami'in inda za a same shi a kashe shi a rika jifa ta gemansa dan ya gane cewa kabar da gaci ake masa yana bidiro masa da addinin na taranci yana ana jifansa amma duk da haka yake yasa aka dawo da shi yasa aka sa wata katuwar tukunya aka barar ta da ruwa yasa ya dauki wasu daga cikin kamammu waɗanda aka kama a fursunan yankin musulmai aka rika jefa su a cikin wannan wutar duk a gaban Abdullahi ibn Hudhaifah as-Sahli shi kuma yana gani a jefa mutum cikin wuta kawai sai dai ga gaba ɗaya ya kone sai ga kasusuwa suna fitowa yana miyo mutum da addinin nasaranci amma duk da haka Abdullahi ibn Hudhaifah radiyallahu ta'ala anhu yace wallahi ba zan bar addini na koma addini ka ba duk wannan azaban da yake can sai ga Abdullahi ibn Hudhaifah yana hawaye sai wasu suka ce masa to fa mutumin yana hawaye yanzu kan fa ina ga ya sauko ya ga azaba ta kai azaba zai bi aka kira shi aka ce to yaya za ta shiga addinin ko kuwa tunda mun ga kana kuka mun san yanzu kan ka sauko sai ce wallahi ba ina dan kuka ne dan tsoron mutuwa ba a kukan da nake yi wani takaici nake yi takaicin da nake yi shine ran nan nawa guda ɗaya ne in kuka kashe ne aka cire ran nan kwaya da shikenan kwaya ne na so ba a ce ran nan nawa da yawa ku kashe ni a sake sa mun wani ku kashe ni a sake sa mun shi da abin da yasa nake kuka na so a ce rayukan da yawa da yawa ku kashe ni akan addinin Allah tabaraka wa ta'ala daga nan ya fi tsammanin cewa lalle Abdullahi ibn Hudhaifah radiyallahu ta'ala anhu ba zai bar addinin musulunci ko makaristanci ba sai ce to yanzu abin da nake so da kai shine ka zo ka sumbanci kaina. Sumbantan kai yana nuna girmamawa ne. Ka zo ka sumbanci kaina zan sake ka kace. Sai ya ce zan sumbanci kanka amma da sharadi guda ɗaya. Yace me sharadin? Yace shine in ka yarda zaka sake ni kuma ka sake sauran musulmai yan uwana da aka kama duka to zan sumbanci kanka. Amma in dan bi kadai ne ba zan sumbanci kanka ba. Sai ce to na yarda ka sumbanci kaina zan sake dukkan sauran musulmai gaba ɗaya. Shikenan sai ya sumbanci kansa kuma ya sauke dukkan fursunonin yaki da aka ba cikin musulmai. Da aka koma shine sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yace haqqun ala kulli muslimin an yuqaddila ra's Abdullah ibn Hudhafa wa ana abdu fa qama fa qabala ra'sa. Sai yace haƙƙi ne akan dukkan musulmi ya sumbanci kan Abdullah ibn Hudhafa kuma ni zan fara. Sayyidina Umar ya tashi ya sumbanci kansa yana matsayin khalifa. Sauran musulmai suma suka dinga sumbantar Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu ta'ala. To malamai anan suna tattaunawa suka ce wai idan aka bijiro maka da kafirci shin ka yadda kun kafirci amma zuciyarka tana nan da musuluncinka ƙarƙira da ranka ya fi falala ko kuma kai wato ka kiyarda da kalmar kafircin a kashe ka shi ya fi falala abinda malamai suke tattaunawa kenan. Amma sun yarda sun yi ijma'i cewa ya halatta kai kalmar kafircin za a gane ka. Amma tattaunawar shi ne ina ne ya fi falala kai kalmar kafircin ka kuɓuta ko kuma kai shahada shi ne. A nan wasu malamai suna rabawa suka ce mutane ya danganta kala kala ne kowa da irin amfanin da yake wa al'umma kowa kuma da gudunmawar da zai ba wa al'umma shi mutum shi ya san kansa. Yau inda a ce kai wani mutum ne musulmi a gari kai kake ilimin addini kana karantar da mutane sai aka zo aka yi maka barazana ko ka yi kafirci ko a kashe ka. A nan suka ce in ka kula shi wannan tunda shi yake da ilimin addini idan aka kashe shi sauran mutane ba za su rayu cikin jahilta addini ya kuma ci gaba da rayuwa ya rinka karantar da mutane wannan addini ya fi muhimmanci zai fi amfanan musulunci akan ya yadda ya bari a kashe shi mutane su zo da cikin jahilci. Suka ce to irin wannan mutum ne auna ne ya ga menene abu da ya ban bani. Amma idan ka ga cewa salwantar ranka zai kawo ɗaukakar musulunci idan aka kashe ka salwantar ran zai kawo ɗaukakar musulunci to kullum ka kula da abin da zai kawo ɗaukakar musulunci shine abin da ya fara. Za mu ga Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu tabaraka wa ta'ala lokacin da aka yi masa barazana duk barazanar da aka yi masa bai yadda ya faɗi kalmar kafirci ba. Da yawa daga cikin mutanensa mabiyansa sun masa tayi suka ce ya Abu Abdullahi ya Aba Abdullah me zai hana ka yi tauriya. Abin da ake cewa tauriya shine wata kalma ce mai harshen dabu tana da wata ma'ana ta kusa tana da ma'ana ta nesa sai ka faɗe ta wanda ya ji da zamanin ma'ana ta kusan kake nufi alhali kai kana nufin ma'ana ta nesa. To kai irin wannan kalmar mana dan ka tsira daga azabar da ake maka. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya hadu da fitina ta cewa sai ya yadda Al-Qur'ani ba maganar Allah bane Al-Qur'ani ya yadda cewa halitta shi kuma ya san cewa ka ce Al-Qur'ani halitta ne alhali Al-Qur'ani maganar Allah ne to ka ce siffar Allah madaukakin sarki halitta ne. In ka ce siffar Allah madaukakin halitta ne kenan kana nufin Allah ba halitta ne wannan kuma kafirci. Da haka shi yasa Imam Ahmad yake faɗa suka ce ga nan wasu sun yi tauriya cikin malaman a wannan zamanin akwai waɗanda saboda su sun ga ana ta'arabtar da su suka yi tauriya wani aka kira shi aka ce kai Al-Qur'ani halitta ne ko ba halitta bane? Hal Al-Qur'ani makhluqun? Tambayar kenan. Shin Al-Qur'ani halitta ne? Yace Al-Qur'an wa Tawrat wa Injil wa Zabur ha kullu hadhihi makhluqa. Yace abin da ya faɗa da bakin sa yace Al-Qur'ani yana yana nuna ya sunna. Al-Qur'ani da At-Tawrat da Injil da Zabur yace duk waɗannan mijabat yana da waɗannan ya zo. Shi kuma mai magana zai dauka ana dama mai waɗannan littattafan zai ce kullu hadhihi duk waɗannan yana nufin waɗannan ya zo duk halitta ne. Haka suka wasu aka jale su amma Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yake shi ko haka ba zai yi ba a ɗauko shi a yi masa duka a yi masa jina jina daga fursuna akan ya yadda Al-Qur'ani halitta ne amma ba zai yadda ba a sake ɗauka a mai da shi. Waɗanda suka ce tauriya sai ba Muhammad yake ce musu ku duba irin dangazan mutanen da suke taruwa duk lokacin da za a fito da Imam Ahmad ibn Hanbal a tambaye shi akan alqur'ani halitta ne ko ba halitta bane dubban daruruwan mutanen da suke taruwa saboda yadda da suke da Imam ibn Hanbal duk abin da yake tare shi sun yi tare shi na yake cewa to mutanen nan da suke zuwa su taru da yawa daga cikin su in dai wannan kalmar a dunkule za ka bayyana abin da nake nufi wasu ba za su bayyana ba wasu zan su dauka eh yanzu na fahimta na gane cewa alqur'ani halitta ne alhaji kuma diga abin da nake nufi daban yace to ba zan je ba cikin mutane cikin wannan ruwan ba gara na rasa na yi fata addinin Allah ya daukaka akan da dauke wannan sada akan nan wato akan nina rayu amma addinin Allah madaukake sarki ya zura haka to kaga nan kenan mutum yana dubawa ne yaga menene abin da yafi zai fi daukaka wa musulunci irin wannan yan uwana dage wanda magabatan mu suka yi da riko da addini da nuna dantse inda akan addini ne ba su taba yadda su nuna cewa wai za su nuna kaskanci wa addininsu ba ba za su dauki kaskanci akan addininsu ba wallahi shi yasa addinin nan ya kai ne yake wannan raudan da muka samu ko mu shine me da uwa da muka koma baya yau wani idan mutum ya gidiga in yi girma in ya samu wata kujera ta gwamnati wai ma yana ganin abun kunya ne ma ya rinka nuna musulunci wai ya rinka nuna addinin sa ma matsala ne saboda haka sai ya rubu social life wanda zai nuna cewa addini sai an dawo gida ko an je masallaci ake amma a office ba a yi nan ne ba ruwan sa da addinin sa dan haka duk wani abin da zai alamta addinin sa ba kyamar sa yake dan kar a ce wai yana kishin addini wannan shine mai da kubaya amma in ban da haka ba me zai sa abubuwan da suka shafe mu mun damu a jahohin da mu muke da majority mu ne masu yawa amma za a ga ana mana kallon hadirin kaci ana mana shigigi ana mana kaza ana mana kaza ana kaza yanzu ka duba hutu da aka ce wasu jahohi a arewacin Najeriya sun fara ba ba irin jihar Bauchi irin jihar Kano irin jihar ina kuma na'am irin jihar Kaduna wai saboda sun ba da hutu a watan Ramadana a makarantun secondary school da primary school shine wasu waɗanda ba musulmai ba suke zuwa suna tsoma baki wai suna ganin cewa wai ana so a musuluntar da Najeriya sai jama'a wannan wani rashin kunya ne mu fa ku duba irin bangiyar da ake mana dole mu ga yadda a sabar dinnan da ladi ta zama ranar hutu haka muka yadda wannan ranar hutu a wajen mu cewa suna da wani abu da aka ce wai ranar hutu addinin amma haka duniya aka tilasta mu aka dora mu akan ranar Yahudawa da ranar Kiristoci ita ce ranar hutu haka muka dauka ko muka ce haka ake a makarantu ko ko haka ake a ma'aikatun aikin mu a jihohin mu da mu musulmai ne majority za ka samu cewa jiha kashi 90 cikin 100 wata 80 cikin 100 duk musulmai ne amma dole haka take tafiya yau inda za ka kirga hutu da ake yi a kasar nan ka duba irin hutun da ake a Disamba da Januwari da sauran ranakun da ake na Kiristoci in ka kirga sai sun ninka ranakun da ake yin hutu wa musulmai a cikin kasar nan kamar sau goma amma duk wannan abin ba su musulmai ba su taɓa kai ba yanzu za ka ga makaranta ce jami'a ce za ka gani ka ga mutanen jami'an nan majoritin su mafi yawan su duk musulmai ne da malaman makarantar da ma'aikatan makarantar da ɗaliban makarantar duk musulmai ne amma za ka ga cewa ranar juma'a sai a sa musu jarabawa karfe 2 rana karfe 2 za a sa exam ta yadda duk wanda ya je sallar juma'a hankalinsa ma ba ya cikin sa ɗalibi yana tunanin karfe 2 zai shiga jarabawa ina ga bai shigo da ba tashi a ranar juma'a ina ga bai ta hankalinsa ba ya cikin sa a daddaje haka ne maza in yana da gishin addini ke rage zuwa za a fara huduba karfe 1 zuwa ko karfe 1 da kwata ko da rabi haka ayi sallah a san zuwa karfe 1 da rabi an saba sallah a guguje haka dai fita baya da kai yin rabi ko ma hol zai yi azab amma duk yadda za ka yi a jami'o'in kasar nan ba za a sa maka jarba ran Lahadi ba duk abin da za ka yi ba za a sa ran Lahadi ba kuma Lahadi da ake zuwa cocin mu muna zuwa coci ne amma ba coci kuma cocin ma ina jin suna da auren da suke tashi ko me yasa su ba za a sa musu lokacin da suka tafi da coci ba dan saboda a samu saboda duk wannan fa abinda zai nuna maka kuma ka samu sai ka samu cewa waɗanda suke shirye garaba wannan karshe ma wani lokacin zaka je ka samu tun daga yayin su zuwa kan gaba ɗayan su musulmai ne amma ba su damu da su kimanta addininsu ba, amma za su kimanta addinin wasu. To wallahi wannan kankancin da muka dauka matukar ba ku koma zuwa ga kishin addinin mu da damuwar mu akan addinin mu ba, to ba za mu je ga mulkanci ba, ba za mu je ga mulkanci ba. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya lauka musulunci da musulmai. Allah ya ba mu da izinin mu, Allah ya ba mu kishin addinin musulunci. Allah madaukakin sarki ya ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Anan malamai suna tattauna matsalar ikrar tilasta, kamar yadda addinin musulunci ya nuna cewa tun da har kafirci ma idan aka tilasta ka kai ba a son ka ba, baka yarda da shi a zuciyarka ba, kafirta ba. To haka dukkan abin da aka tilasta ka kai ba a son kanka ba, aka yi maka barazana da rayuwar ka kai, to baka saba wa Allah subhanahu wataala. Shi yasa ba suka ce idan mutum aka tilasta shi ya sake matar sa da wasu suku ba. Da wani zai zo da bindiga ya ce in baka sake matar ka ba sai ya harbe ka. To in ka ce ka mata saki dubu, to ko ɗaya bai yi ba, ba ko ɗaya a cikin saki. La Allah abokin takarar ka ne da ya kada kai da ka kada shi kai. Yadda zai yi matar nan ta dawo hannunsa, shi ne ya zo cikin dare ya ɗaure fuska ya baka barazana da bindiga ya ce ka ce ka sake ta saki uku. In ka ga bindiga ka ce saki ɗari ma ka sake ta, ba matsala komai, ko ɗaya bai yi ba. An fahimta ko? To amma fa ku fahimta abinda aka ce cilinta wannan shine abinda aka yi maka barazana wa rayuwarka, abinda ya kai zuwa ga barazana da rayuwarka ko wata kamarka. Amma idan barazanar wato ba wata barazana ce ta zo a gani ba, to ba zai zama cewa cilinta ba. Wani bawan Allah mai kuɗi ne shi, dan kuɗi ne aka je gaban yayin na kautara na da wata ƴar uwarsu, suka ce kada ka fushi da waya, kada ka fushi da shi akan yayi aure, matar da ma ya sake ta kuma shi ne suke matarsa ba, sai wani kawai sai wani kalmi yake wai da sai ka fushi matar ka, sai ce eh inna Allah tajawaza lil ummati, Allah madaukaki yayi sassauci wa al'ummata a binnan abin da tayi manta ko kuma abin da aka tilasta ka. In ne tilarci ne aka yi wa mutum, to ba zai mai laifi ba. Allah madaukakin sarki yace wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabu min Allah, sai ne wanda zuciyarsa ta nutsu da wannan kafirci fa alaihim ghadabu ka wuce. In an ce shi'a ana zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa lokacin ba ta suke kariya ba, amma yanzu ba, to kaga yanzu yake tiyar ta fara fita ta wuce, yanzu kawai zaka kai sai ana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ana batanci wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a musulunci suka nuna kiyayyarsu da addini, suka yi kokarin hana duk wanda yake so ya musulunci musulunci, to Allah madaukaki sai masa hukuma. Da sun gane gaskiyar su da gibinta, amma yanzu kwata kwata in gaskiyar ma ta zo ba ta gane ta, wannan ko hukuma, hukuma akai musu, an toshe zukatansu, an toshe jin su, an je su gani su, ba wai ba sa ji ba, suna ji, amma sai dai ba sa jin da za su fahimci gaskiya, ba sa ganin gaskiya su gane ita ce. Ko sun ganta sai ce mata kallon ƙarya, in sun ji gaskiya sai ce mata jin kamar ƙarya, zuciyarsu ta rufe hata ya toshe gani. Ta hadu sannan suka yi jihadi wa sabaru kuma suka yi haƙuri, inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim, lalle ubangijinka min ba'daha bayan wannan fitinar tasu da aka yi laghafurun mai yawan gafara ne, rahimun kuma Allah madaukaki mai jin kan bayi ne. Allah ka ji kan mu. A waɗannan mutane al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yace waɗannan kuma wasu dangin mutane ne daban, ba waɗancan ba, wasu mutane ne na daban waɗanda suke masu rauni a Makka, an wulakanta su a cikin mutanensu. Wannan yasa aka yi ta jarraba su da fitintunu iri-iri don su kafircewa Allah madaukakin sarki, da suka ji wahala suka ji tsoro sai suka yarda da abin da aka bujiro musu da shi na kafirci. To daga baya sai Allah madaukake ba su dama suka hijira, suka hijira suka bar wannan garuruwan nasu, suka bar iyalansu, suka bar dukiyarsu gaba ɗaya saboda Allah subhanahu wa ta'ala, suka koma cikin al'ummar musulmai, suka je kuma suka ta aikin alheri, suka yi jihadi, suka yi haƙuri akan dukkan abin da Allah madaukake da rabe su da shi. Bayan sa sun shiga waccan jarabawan ta fitina, an sa su har kafirci sun yi, amma yanzu sun samu dama sun tsallake sun koma Madina, sun koma wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. To shine Allah madaukaki cewa wancan fitinar tasu da aka yi aka jarrabe su har suka yi kalmomin da kafirci ne Allah madaukaki yace to kar su damu Allah madaukaki ya gafe mu gafar ta musu da haka wani ta'ala yace inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim lalle ubangijinka bayan wancan fitinuwan da suka yi da aka sa su suka yi kafirci suka yi kalmomin da fita ne daga addinin musulunci saboda barazana da aka yi musu a rayuwarsu da azabtar da su da aka yi Allah madaukaki yace kar su damu Allah mai gafara ne mai yawan da kai ma'ana Allah madaukaki ya gafarta musu kuma ya ji kansu muna roƙon Allah madaukaki ya sake gafarta mana ya ji kanmu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah madaukaki ya ji mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.